Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashar FM na Biyu Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to su dangwala voahausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku yi cewa an yi bikin ranar hijabi na duniya sai kuma yayin da mawakin nan Tuface ya janye zanga-zangan da ya ninyanyi yau domin kira a inganta harkokin gwamnatin tarayya ita ko kungiyar ta ce za ta yi domin goyon bayan gwamnati ba ta janye nata yin kurin ba kana kuji shirin da rashin tai na Salu Garba sai dai ba za mu samu damar kawo muku labarin da suka dauki hankulan jaridun Jamhuriyar Nijar ba amma dai za mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna amma duk waɗannan
ba assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaba Donald Trump yana ga Amurka cewa idan fa wani abu ya faru su yi kuka da alƙalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa Amurka daga al'ummar kasashe bakwai waɗanda galibin mutanen su musulmi ne a ɗaya daga cikin sakonninsa ta shafin Twitter jiya Ladi shugaban yace gaskiya na kasa fahimtar yadda alƙali zai jefa ƙasar mu cikin haɗari a wajajen ƙarshen makon jiya ne alƙalin wata kotun Amurka James Robert a jihar Washington ya dakatar da aiki da dokar shugaban ƙasar na wucin gadi sannan a jiya Lahadi kotun ɗaukar ƙara shiya ta tara da ke San Francisco ta ƙi amincewa da buƙatar da gwamnatin Trump ta gabatar mata na neman kotun ta bada izini a ci gaba da aiki da wannan doka a ci gaba da saƙonni ta Twitter jiya Lahadi Mr. Trump ya ce ya umarci ma'aikatar tsaron cikin gida ta binciki masu shigowa Amurka sosai ya ƙara da cewa alƙalin ya tsananta aikin masu kula da shige da fice
a Romania bayan da aka kwashe kwanaki 6 ana gudanar da gagarumin zanga-zanga jiya Lahadi jami'ar RSD mai mulkin kasar ta soke dokar da za ta baiwa 'yan siyasa kariya daga fuskantar shari'a saboda cin hanci da rashawa wannan matakin da gwamnatin Prime Minister Sören Grindan ta dauka ya biyo bayan zanga-zangan da dubun dubatan 'yan kasar waɗanda suka cika dandalin nasara wadda ake ganin su ne mafiya girma na nuna kyamar gwamnati rabon da kasanta ga irin wannan tun a shekarar 1989 lokacin da gwamnatin shugaban kasar Nicolas Cărceșu ta faɗi dokar wacce majalisar ministocin kasar ta amince da ita cikin daren talata da za ta kare jami'ai daga fuskantar shari'a idan kudaden da suka sata ba su kai dala Amurka 47,800 ba wato kwatankwacin miliyan naira miliyan 21,510 gwamnatin kasar ta dage cewa akwai bukatar a kafa wannan doka domin rage cinkoson gidajen fursunan kasashen tura cin hanci da rashawa da suka yi wa katutuwa kasar
a Faransa yar takarar shugabancin kasa mai ra'ayin yan kishin kasa Marie Le Pen ta washi mai da hankali kan muradin Faransa fiye da komai ta faɗi akan ne yayin da take kaddamar da yakin neman shugabancin kasar jiya Ladi inda ta fito tana adawa da manufofin cinikayya tsakanin kasashen duniya ba tare da tsangwama ba tace yanzu bambancin ra'ayi da ake fuskanta ba tsakanin masu ra'ayin mazanjiya da kyantsantsi bane yanzu adawa tsakanin masu kishin kasa ne da kuma masu ra'ayin kasuwanci tsakanin kasashen duniya ba tare da tsangwama ba wurin neman jin ra'ayin jama'a ba bayan nan sun nuna Le Pen za ta samu hayewa zuwa zagaye na biyu amma da wuya ta lashe zaben fiddaguni da za a yi cikin watan Mayu a halin da ake ci kuma an sake bude wuraren adana kayan tarihin kasar wadda aka rufe makon jiya sakamakon harin da wani ya kai kan sojoji da adda wadda ake zargin ya fi ki magana da masu bincike amma duk da haka mahaifinsa ya fito yana kare dan nasa dan shekaru 28 da haifuwa cewa ba dan ta'adda bane
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC shugaban Amurka Donald Trump yana girmama shugaban Russia Vladimir Putin duk da ko ya ce ba tilas bane zama masu fahimtar juna ko jituwa ya ce yana da kyau idan aka samu jituwa da Russia maimakon akasin hakan idan Russia ta taimake mu a yaki da kungiyar ISIS wadda babban yaki ne da masu ta'addanci da sunan addinin Islam a dufadin duniya hakan zai yi kyau Mostrom ya gaya wa tashar talabijin ta Fox a tattaunawar da suka yi kamin a fara gasar cin kofin kwallon zirin ruga na Amurka da ake kira Super Bowl da aka yi jiya Lahadi. Zan jitu da shi bayan da masani ya inji Trump. da aka tambaye shi kan munana abubuwan da shi Putin yayi a baya kuma ta yaya Trump zai kalle shi da kima sanin tarihin abubuwan da yayi Trump sai ya kwatanta Russia da Amurka yace akwai makasa da yawa musamman muna da makasa me kake tsammani kasar mu ba ta da laifi Trump ya faɗa da yake bada amsa cikin wani shirin talabijin a tashar CNN shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan Amurka Mick McConnell yace baya jin za iya gwada Putin na Russia da Amurka ba
Ungiyar kwallon zare Karuga da ake kira New England Patriots ita ce zakarar gasar cin kofi da aka yi tsakaninta da abokiyar karawarta da ake kira Atlanta Falcons wadda karon farko a tarihin wasan sai da aka je ƙarin lokaci wato overtime inda Patriots ta doke Falcons da ci 34 ita kuma Falcons ta samu 28 a wasan karo na 51 wadda aka yi birnin Houston na jihar Texas wannan shine karo na biyar da wannan kungiya take daukar wannan kofin tun bayan da sassa biyu na kwallon zare karugar na Amerika suka hade a wajajen ƙarshen 1960 lokacin da aka tafi hutun rabin lokaci kungiyar Patriots tana da maki 3 yayin da Falcons take da maki 28 amma aka tashi wasa Patriots ne zakara
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka to madalla bari mu yaya kallabin rahotannin namu da bikin hijabi na duniya da aka gudanar a jihar Bauchi inda wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya fara tambayar Malam Mustafa Baba Illela ma'anar hijabi
kalmar hijabi kalma ce ta larabci amma abinda ake nufi ana nufin tsari tsari kuma da ake nufi tsare mace misali wato lullubi mace ta surce dukkanin jikinta da ya shiga wanda ba zai motsa sha'awar maza ba umurni ne na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da haka matansa habai sun kasance masu surce dukkanin jikinsu yayin da za su fita koda ta surce to amma tufan ya zama ba wanda shige ko mai dame jiki ba mana yana iya yiwa ta surce jikinta din amma tufan zai iya dame jikinta ko share-share ne wanda zai iya nuna fatan jikinta ko kuma tudu da kwarin jikinta musamman gabobi masu iya motsa sha'awar mazaje kenan ta wajen kirjinta ko ta wajen bayanta tufan ya zama mai fadi ba kuma mai bin jiki almar'atu kulluha awra mace dukkanin jikinta al'aura ce an dauki in banda ainihin fiska da kuma ainihin tafin hannayenta wannan wurare sune kadai ba al'aura ba shari'ar musulmi
Hajiya Fatima Aminu Muhammad ita ce ta jagoranci bikin ranar hijabin ta yi ƙarin haske kan wannan batu.
Alhamdulillah wannan rana tana da muhimmanci sosai ganin cewa kalmar nan ta hijabi ba kowa ne ya santa ba. Da can ma ana ganin ta wata bakuwar aba ce ba a san cewa a cikin addini ta ginu ba. To a hankali yanzu duk duniya ta yi la'akari yana da muhimmanci a sanar wa kowa cewa menene hijabi menene amfaninsa ta yaya ne fashion ne ko kuma ainihin yana cikin doka ne na musulunci to shine ainihin gabaki ɗaya duk fadin duniya aka sa ɗaya ga watan Fabrairu na kowace shekara a fito a nuna muhimmancin wannan wato lullubi na hijabi wanda bai san shi ba a sanar da shi wanda ya manta a daɗa tunatar da shi
mai ɗakin gwamnan jihar Bauchi Hajiya Hadiza Muhammad Abdullahi Abubakar ta ce ba sa bukatar wata doka domin yin amfani da hijabi
ni a tunani na ba ma bukatar wata doka dan wannan doka ce ta Allah Allah ya riga ba da wannan umurni ya ba da wannan doka ba ma bukatar wani dan adam kuma ya kada doka akan doka iyakaci dai mu bi dokan da Allah ya bayar
daga bisani naji ta bakin wasu mata ra'ayinsu game da yin amfani da hijabi
hijabi tana da wata kariya ga ya mace saboda duk macen da ta sa hijabi namijin banza dai kan bai sai kalle ta ko kuma yace zai mata wani maganan banza ba saboda wannan darajar hijabin
to shi dai hijabi yana da muhimmanci da yawa na farko da ka saka hijabi saboda ka kare suturan jikinka da ka sutura jikinka wani part daga jikin jikinka ba zai bayyana ba kamar yanda idan ka fita babu hijabi kana tafiya da yawanci yakan dauki hankalin maza to idan ka saka hijabi kakan kare kanka da shi
gaskiya hijabi yana da muhimmanci a wajen yamaci duk yamaci ya kamata idan za ta fita daga gidansu ta sanya hijabi kuma kar ta sa hijabi dan karami a gaganta a wakanta muna sa hijabi babba
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
to kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan To daga batun hijabi sai na zanga-zangar lumana da wasu kungiyoyi biyu suka so su yi domin goyon bayan gwamnati gudan kuma aka san haka. To yayin da mawakin nan ya janye nasa yunkurin wato fadakar da gwamnatin tarayya batun bukatun jama'a. Amma kungiyar ta yi alwashin cewa za ta yi domin goyon bayan gwamnati ita ba ta janye nata ba. Ga Nasiru Adamu Hilkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da aka tufe sai ya ce ya soke wannan gangamin don baya shawara kan ya kai ga zubar da jini wani dan Najeriya. Tun farko rundunar ƴan sandan Najeriya ta bakin sabon kakakinta Moshood Jimoh ta bukaci tufe da ma wasu kungiyoyi da ke nufin yin gangamin maraba ga shugaba Buhari su janye don bukatun tsaro. Zuwa yanzu dai kungiyar magoya bayan Buhari wato Buhari Campaign Organization da ta shirya gangamin kalubalantar tufe ba ta sanar da janye muradin ta ba. Shugaban kungiyar Alhaji Ali Barde ya caccaki tufe da cewa ba shi da kamala.
Ana neman mutum zai ma protest zai zanga-zanga a samu mutumin kiwon da yake idan zai nima alatun da sucin ya da mafi yawancin mutane wanda suka san ciwon kansu wanda suka san abin da suke yi wannan gwamnati banda addu'a ba abin da suke mata.
Daya daga jakadun jam'iyyar APC mai mulki Alhaji Lawan Shetima ya ce hakurin wasu ne ya gaza ga muradin sauyi na gwamnatin Buhari.
Da yanayin da muka tafiyan gyaran ne ya kawo irin wayannan wahalol da ake duba ake gani a yanzu kamar wahala ne nan da ba da dadewa ba insha Allah mutane za su fara ganin canjin da ake bukata domin kurakuren ne yayi yawa ya zo ya zauna a kai kamar da Bature yake cewa time bomb zuwan shugaban kasa mu a karkashin APC tukuna mutane suka gane cewa mutum dai da ransa zai iya yayi handaman kudade billions.
Dama tufe za su yin wannan zanga-zangar daidai shigowar shugaba Buhari office a Litinin din nan wacce kuma aka janye zuwa kammala duba lafiyar shugaban a London.
I appreciate the massive support and I am convinced our voices
are. Duk da janye gangamin da suka daga masu maraba ga gwamnati, tufe ya ce sun cimma muradin su don muryarsu ta isa ga hukumomin Abuja. Yayin da APC mai mulki ke kushe gangamin da cewa na ba gaira ba dalili ne, PDP mai adawa na marabaya don shugaban kungiyar gwamnonin ta Ayo Fayoshe ya sanar da aniyarsa ta halartar gangamin. Nasiru Adamu Hilkaya kai madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 2 na tsakar dare da minti 13. Ga kuma shirinmu na gaba.
Katuna yanda ka sami kudinka, ka shawo ya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Salu Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu kuma da hantsi. Idan kuna biye da mu makon hudu da suka gabata, muka fara gabatar muku da nazari da kwararru suka yi kan kasafin kudin Najeriya da yanzu yake gaban majalisun kasar. Kwararrun kuwa sun hada da Dr. Habibu Yahaya da Malam Nora Iromaji da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya jagoranci tattaunawar. Za mu dora daga inda Malam Nora Iromaji ya dakata a makon jiya.
Misali mutumin da zai to speak tsinken sakaci to sai ka tabbatar ba za ka shigo za ka hana shigo da shi na China amma shi ka bashi karfin ya sana'antar da nasa yayi mu fitar da shi kasashen mu makota sannan ya wadata a cikin nan to idan kai wannan saboda abin da yasa a lokacin abin da ake kira infant industries kanana ya jariran masana'antu ba a kyale su su yi takara da gabza-gabzan masana'antu na waje misali mutumin China yana daukan bashin banki a dugo 1.5 kaso 1.5 ko kasa da haka
na
kudin ruwa haka na America ina wannan misali idan dan China ya karbi wannan yana da wuta cikin sauki yana da ruwa cikin sauki yana da zama cikin lafiya in ya karbi bashi bai kai 1.5 ba abinda zai bayar dan Najeriya baya cikin zaman lafiya zai bada sabon kusan kaso daga kashi 25 zuwa 30 na kudin da ya ara a kudin ruwa sannan shi zai kawo wa kansa security na masu gadi da sauransu a ma'aikatar sa ka ga ya mun in ya ar million 1 wani ciniki zai yi ya gama ya biya banki 300,000 a cikin wannan million 1 ya biya ma'aikatan sa na security ya biya ma'aikatan sa na salary ya biya kudin mashi wato banda zai zuba a cikin inji da sauransu riban nawa zai tashi da ita kaga dole ma'aikata ta mutu amma idan kai wannan duk ka dauke masa bai da matsala ta tsaro na security bai da matsala ta wannan to sai kuma ka zo kai bashi tallafi wanda zai yi masa maganin kudin ruwan nan da zai je biya kaso 30 idan ya samu wannan to kaga ka ce da shi ya sana'antar da kaya ya siyar kuma sai ka kawo masa wata manhaja wani policy na wanda zai kare shi daga wato yin takara daga barazana na waɗannan waɗannan kamfanoni manya na waje har sai ya dago ya zai iya takarar da su kuma ka samu masa hanyar da in ya siyar anan idan ma ba a bukata anan yana da wata hanyar da zai fitar da shi ta haka sai a samu cigaba
comrade daga cikin lissafin da Dr. Long ya mana shine akwai kudade na bashi ita wannan trillion 7 da aka yi magana akwai kudaden bashi da za a yi na cikin gida kuma ya mana bayani su wani sitabar ake na su masana tattalin arziki da harkar kudi ake rance daga banku na cikin gida da sauransu ta hanyar wasu takardu haka sannan kuma akwai na waje batun bashin nan shine yake ake ta takaddamarsa zuwa karshen shekara da ta wuce wanda gwamnatin tarayya ta sa cewa za ta ranto ko za ta ci bashin dala biliyan 30 saboda magana farfarwar tattalin arzikin nan har ma ake ta cece kuce a majalisa yanzu ka sifi yana harurun majalisa kuma ga wazancan kudaden ne sai an ranto su ba mu sani ba tunda ban mu kai ga magana ba a wurin doctor ko waɗannan kudade na biliyan 30 suna cikin kudaden da ita gwamnati ta shirya za ta abin nan me kake ganin su ɗan majalisa ya kamata su yi a wannan gabar musamman abin da ya shafi batun basu suka nan
kodiki za ka iya tunawa ai an kai shugaban kasa ya tura takarda game da ita dala biliyan 30 kuma sun je sun karanta da suka zabu cewar ba za su ba da dama a ro kudi ba har sai an kawo musu bayanai na yadda za a aiwatar da wannan abu
za a kashe kudaden
za a kashe kudaden akan wacce magana ta bashi na biliyan 30 kenan ko biliyan 29 da wani abu kusa da 30 wato a wannan lokacin da muke ciki ba mu bukatar wannan bashi ba mu bukatar sa a iya nazarin da mu a kungiyance muka yi wato maganar nan ta cin hanci da rashawa yaki da ake in gwamnati za ta dawo 100% ta tinkare ta za a iya recoverin kudaden da aka diba na kaduki na al'ummar kasar nan a samu aiwatar da shi rayuwa na yadda mun yadda cewa ba ta yiwa bashi kamar sunna ne na rayuwa wanda wala Allah kana bukatar sayo ko baka ko baka bukatar sa gobe mutane kasa ko dan adam yakan yi bashi ne ya tafi da rayuwarsa amma ka ji ka aro mana kudi dala na gugan dala har biliyan 30 a wajen kungiyoyin da muka sani da kungiyar lamuni da shi World Bank duk wanda muka sani mun san suna ba da conditions akan kowanne irin sharuɗa akan kowanne irin bashi da za su bayar wanda kasan nan har yanzu tana ɗaya daga cikin victims na waɗannan sharuɗa sharuɗa sun wannan sharuɗan su ne suka lalata mana tattalin arzikin mu da muke ciki in zaka yi tunawa lokacin duk da cewa karantawa muka yi mu lokacin structural adjustment program sabu a 1988 wanda shi wancan tsohon shugaban kasa na mulkin soja Ibrahim Badamasi Babangida ya kawo ta wanda a wannan lokaci aka miƙa wasu bangarori na tattalin arzikin kasar na hannun yan kasuwa aka yadda gana wanda har yau har gobe shine muka rasa akalar tattalin arzikin kasa
shina ka gama roka na na zan ya shato mammalo gumi da yake ci
kaya ya ragumi na nake ci
maso zowa ofin koye ofin maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi da yake ci
kaya ya ragumi na nake ci
idan dai ka ga mutum bi sa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga tabata gumi na yake ji
kaya ya ragumi na nake ji
sai an sha wuya kan sha dadi kaya ya ragumi na shawo ya akan sha dadi kai yan yara gumi na nake ci
kai yan yara gumi na nake
kama da zamanin na kawayenmu
to eh zuma kadara wani ba'ari ko wani bangare na bashin nan da aka yi magana yana cikin kasafin kudi me sakon ku ga su ɗan majalisa misali
eh ba laifi bane wannan tunda muna da deficit a shi wannan kasafin kudi kuma gwamnati ta yi bayani yadda za ta samu kudade har wajen trillion 4 da wani abu daga hanyoyinta da take suna shigowar kudade daga waje da gida ta kuma fito ta nuna mana cewa in dai za a aiwatar da waɗannan ayyuka gaba ɗaya sai mun rantu wasu kudi sannan mi wannan ba laifi bane in har za ta tsaya 100% a tabbatar da cewar shi wannan kasafin kudi wajen aiwatar da shi an samu nasara wadda bata gaza kashi 80 cikin 100 ba dan wato kasafin kudade da muke ta yi a kasan nan an yi kokari shine 40 zuwa 45 a cikin 100 wannan
ba doctor me sakon ka na karshe ne game da batun nan na kasafin kudi yadda ina ji zai tasiri a rayuwar ƴan Najeriya musamman la'akari da halin da ake ciki
ai kusan abin da na faɗa shine sakona gwamnati ta zauna ta yi tsayi ta yi la'akari da cewa rayuwar mutane tana cikin garagi kuma idan bata samu zaratan mutane da za su dabbaka manufofinta na tattalin arziki ba bata samu zaratan masana tattalin arziki da za su nuna mata inda ta dosa ba za a sami gidi wanda kuma zai dada sawa a koma baya saboda haka ya kamata a siyasa a samu a daidaita mazaunan majalisa kamar yadda Kumar Nura yake faɗa yadda majalisa za ta zauna ta yi aikin ta ta kokarin duba abin da ya kamata duba ta cikin gaggawa ta ba wa gwamnati damar fara aiwatar da wannan tattali ita kuma gwamnati ta tabbatar ta tottoshe hannuyoyin da suka sanya wancan kasafin izama na cewa bai gama tabbata ba na wajen ko zirarewar kuɗi ko kuma rashin lura da gwanan cewa wajen dabbakar da manufofin manhajar tattalin arziki ko kuma rashin samun gwanayi da za su ba gwamnatin shawara wanda gwamnati tana buƙatar waɗannan abubuwan ta haka ne idan aka same su tabbas za a iya dabbaka wannan tattalin arzikin kasafin kuɗi ya zama cewa mutane kuma sun ji kuma sun amfana ya samar da aikin yi tabbatacce wanda yake dorare ba na a dinga ba mutane waɗansu abu da yau da gobe gwamnati za ta iya gajiya ba wanda za su tsaya da kafarsu.
Comrade sako na ƙarshe.
Wato a gurguje na farko ita gwamnati dole ta maida hankali wajen yaki da cin hanci da rashawa indai ana so a kai ga cimma nasara wajen haɓaka rayuwar al'umma a ƙasar nan na farko kenan na biyu gwamnati ta tabbatar da cewa duk mitin din da take na hukumar zartarwa duk sati ba wai kawai a fito da in an gama mitin a zo a yi addressing ɗin jarida ba a buga a jarida me aka tattauna aka kawo ƙuduri a kansa me aka kamar da yadda wasu gwamnatoci a Kano suke yi da a sake shi ko ba komai ba ko ba ai ba za mu samu bayani za ko mu santi inda za mu ringa shiga don tantance yuwar zahiri na aiwatar da wannan abu da gwamnati tace ta saki kudi a kansa sannan na uku magana ta kwangila dole gwamnati ta bashi amanna sosai ta prioritize nashi ta fito ya zamana a bude shi yadda kowa zai gani cewa wani da wani ne suka zo akan aiki kaza suna nema amma ga yadda akai wani a ƙarshe shi aka bawa kuma ga kimar kudaden da ake ganin za a iya karasa wannan ayyuka da shi wannan shine shawarwari ga gwamnati
jama'a ƙarshen tattaunawar kenan da fatan waɗanda abin ya shafa sun amfana kuma za su yi amfani da shawarwarin yanzu a madadin Dr. Habibu Haya da Malam Nura Iroma Aji da wakilin murya Amurka take Kano Mahmud Ibrahim Kwari ne Salu Garba ke cewa ku huta lafiya
To yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum yoyo da. Ina so ku yi wannan sako sunana Musa Mogal Daura. Ina kira ga dukkan mutanen Najeriya da su kwantar da hankalinsu akan rashin lafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya warware daga rashin lafiya da ya samu cikin kwanaki kaɗan. Assalamu alaikum, yau magana kamar da ba ku tsarin sabon yanzu da dukkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na biyo da Allah yana so kuma kaman koyin ya halin da talakar Najeriya yake da yau yanzu wannan abu ya tsaya shi wannan abu ya tsaya Allah kamu sai wannan tsadar Allah
magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya to Allah gwamnonin Najeriya guda 36 yana kira gare ku to Allah cikin kasafin kudinku ku taimaka don Allah da Annabi ku fitar da kudaddaki domin taimaka ma masu ciwo cikin kansa saboda ciwon kansa ya zama bala'i ya zama ciwo musamman kansa da cikin jini duk kama mutum ba zai shekara ba bai mutu ba.
Assalamu alaikum, magana Muhammad Ayyalu ya da Nyeri kamar kuma tsoro jihar Bauchi Najeriya. Allah ku yi kafa na ga gonar jihar Bauchi dan ko shi da hukumar da yake mu yi shi da sabbi gidan kida din da shi da yake zuwa kana yin da shi da ko kun ci ki takatawa na banza wani da yake da shi ya kun da ake yin hukumar da yake da shi.
Assalamu alaikum sashi Hausa na DOA magana Habibu Adamu Arugun. Tabbas magana Sidi na samu ɗakin gari yayi tsohon gwamnan jihar Kebbi ta zama gaskiya. Don me na faɗi haka? Saboda me? Saboda jihar Kebbi a cikin talakawa suna cikin hukuma suna cikin lahaula wala kuwa dangane da sha'ani na samun walwala da sakata da walawa babu shi a jihar Kebbi. Na farko dai ma'aikata suna cikin kunci su ɗan kasuwa su ma aka zalika.
To ma Adalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Shugaba Donald Trump yana gayawa Amurka cewa idan fa wani abu ya faru su yi kuka da alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa Amurka daga al'ummar ƙasashe bakwai waɗanda galibi ko kuma akasarin jama'a su musulmi ne. Daga cikin sakonni ta shafin Twitter a jiya Lahadi da ya tura shugaban ya ce gaskiya na gaza fahimtar yadda alkali zai jefa kasar mu cikin hadari. A wajajen ƙarshen makon jiya ne alkalin wata kotun Amurka James Robert a jihar Washington ya dakatar da aiki da wannan doka na wucin gadi. A Romania bayan da aka kwashe kwanaki 6 ana gudanar da gagarumar zanga-zanga. A jiya Lahadi jam'iyyar RSD mai mulkin ƙasar ta soke dokar da za ta baiwa 'yan siyasa kariya daga fuskantar shari'a saboda cin hanci da shawa. Wannan mataki da gwamnatin Prime Minister Sorin Grindeanu ta ɗauka ya biyo bayan zanga-zanga da dubun dubatan 'yan ƙasar waɗanda suka cika dandalin nan da ake kira na nasara wadda ake ganin su ne mafiya girma na nuna ƙyamar gwamnati rabon da ƙasar ta ga irin wannan tun a shekarar 1989 lokacin da gwamnatin Shashasku ta kife. A Faransa a takarar shugabancin ƙasa mai ra'ayin ƴan kishin ƙasa Marie Le Pen ta yi alwashin mai da hankali kan muradin Faransa kadai fiye da komi yayin da take kaddamar da yakin neman shugabancin ƙasar da ta yi jiya Lahadi inda ta fito karara tana adawa da manufofin cinikayya tsakanin ƙasashen duniya ba tare da tsangwama ba. Ta ce yanzu bambancin ra'ayi da ake fuskanta ba fa tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da ƴan tsantsi bane ko ƴan baruwana. Yanzu adawa tsakanin masu kishin ƙasa ne da kuma masu ra'ayin kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya ba tare da tsangwama ba.
To madalla, da takaitattun labarinmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya taya na gabatarwa sai Salamu Abu ɗan mutanen Ghana da ya ba da umarni da injiniyanmu wato Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.